de RM Show. On ne peut que vous dire Jah bless.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sasha Hausa na Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Litinin 6 ga watan Mayu na shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa bayan da gwamnatin kasar Kamaru ta yankewa wasu jagororin 'yan aware su tara hukuncin ɗaurin rai, iyayen ɗalibai a yankin na 'yan aware sun bayyana damuwa akan batun tsaro yayin da ɗalibai ke shirin komawa makaranta.
Gwamnatin na ita ne ba ta suwa kuma su ne a kare. Ba mu ce hukuncin bai yi daidai ba, wato lokacin da aka yi hukuncin ɗin bai dace ba da alisha wannan.
Muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji ra'ayoyin wasu 'yan ƙasar Chad da ke zama Nijar da ma wasu 'yan Nijar ɗin akan zaben shugaban ƙasa da aka yi yau Litinin a Chadi. Sannan za mu kawo muku shirin 'yan ƙasa da hukuma wanda ya haska fitila akan makomar haƙoƙi da 'yancin samar da tsaro ga 'yan Najeriya. Muna kuma tafa da shirin labaran wasanni a taƙaice daga nan birnin Washington DC. Amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Kungiyar Hamas ta ce ta amince da shirin tsagaita wuta domin kawo ƙarshen yaƙi da take yi da Isra'ila. Kungiyar 'yan bindigar ta Falastino ta fitar da wata sanarwa a yau Litinin cewa shugabanta Ismail Haniyeh shi ne ya bada wannan labari ga Firaministan Qatar da kuma ministan tattara bayanan sirri a Misira ta wayar tarho. Masu shiga tsakani a birnin Al-Qahira sun yi ta kokarin ganin an tsagaita wuta na wucin gadi da kuma sakin mutane da Hamas ke garkuwa da su a Gaza. Sai dai babu wani bayani ko ƙarin haske daga ɓangaren Isra'ila kan sadarwar Hamas. Wani jami'in Isra'ila ya shaidawa kamfanin dillancin labaran Reuters cewa da alama Hamas ta amince da wani bangare mai sauki na shawarar Misira, wanda ya hada da wasu muhimman abubuwa da Isra'ila ba za ta iya yarda da shi ba. Jami'ai a yammacin Rasha sun ce wani harin jiragen Ukraine marasa matuka ya hallaka mutane 6 a yau Litinin a yankin Belgorod da ke kusa da iyakar Rasha da Ukraine. Gwamnan yankin Belgorod, Vyacheslav Gladkov, ya faɗa a dandalin Telegram cewa jirage marasa matukan sun afka motoci da dama, kana harin ya raunata sama da mutane 30. Ma'aikatar tsaron Ukraine ta faɗa a yau Litinin cewa rundunar tsaron sararin samaniyar ta harbo jirage marasa matuka 12 a cikin 13 da dakarun Rasha suka kai hari da su a cikin dare. Sojojin saman Ukraine sun ce an gano jirage marasa matukan ne a yankin Sumi da ke arewa maso gabashin Ukraine a kusa da iyakar Rasha. Labaran na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Kasar Jamus ta faɗa a yau Litinin cewa ta dawo da jakadarta a Rasha tsawon mako guda a Berlin domin jin ta bakinsa, biyo bayan zargin wani harin kutsen yanar gizo a kan jam'iyyar shugaban gwamnatin kasar Jamus Olaf Scholz. A makon da ya gabata, Jamus ta zargi jami'an ma'aikatan tsaron Rasha da auna jigajigan jam'iyyar Social Democrat ta shugaba Scholz da wasu muhimman ma'aikatan gwamnati da masana'antu a wani harin kutsen yanar gizo. Berlin ta bi sawun NATO da sauran kasashen Turai wurin yin kashedi cewa kutsen yanar gizo da Rasha ke yi na da mummunan sakamako. Ofishin harkokin wajen Berlin ya faɗa yau Litinin cewa gwamnati tana ɗaukar batun na baya-bayan nan da muhimmanci, a don haka ne ministar harkokin waje Annalena Baerbock ta yanke shawarar dawo da jakadar Jamus Alexander Lambsdorff. Ta ce zai koma Moscow bayan mako guda. Gwamnatin Jamus ta ɗauki wannan al'amari da muhimmanci a matsayin wata dabi'a da ke kawo cikas ga 'yancin demokradiyyar ƙasar da kuma hukumomin da ke taimaka musu, in ji mai magana da yawun ofishin harkokin wajen Catherine Deschua. wata gagaruman ambaliya sakamakon ruwan sama kaman da bakin kwarya a jihar Rio Grande do Sul a kasar Brazil ta kai adadin mutane da suka halaka zuwa 78 ya zuwa jiya Lahadi, kana ta raba wasu kusan 120 da muhallansu. Ambaliyar ta lalata hanyoyi da gadaje a birane da dama. Ruwan saman ya kuma haddasa gocewar laka, kana ya karya wani bangaren madatsar ruwa da ke samar da wutar lantarki. Masu aikin sa kai sun yi amfani da kwale-kwale da baburan ruwa da ma masu ninkaya suna taimakawa aikin ceto da ake yi. Ambaliya daga ruwan sama kamar da bakin kwarya a 'yan kwanakin nan da suka gabata sun shafi sama da kashi 2/3 na birane 500 a jihar, wadda ke da iyaka da kasashen Uruguay da Argentina.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin kasar kamar ta yankewa wasu jagororin 'yan aware su tara hukuncin daurin rai. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da dalibai a yankin na 'yan aware ke kokarin komawa makaranta bayan da makarantun suka kasance a rufe lokaci mai tsawo sakamakon rashin tsaro. A halin yanzu, iyayen dalibai sun samu kansu cikin yanayin zulumi saboda rashin tabbas a bangaren tsaro. Wakilin muryar Amurka Muhammad Awal Garba ya aiko mana da wannan rahoton daga kasar Kamaru.
Gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru ta buƙaci iyayen dalibai su mayar da 'ya'yansu makarantu a yayin da ya rage makonni 2 a koma makaranta a bangaren 'yan awaren Ingilishin kasar, waɗanda yanzu haka shekaru 3 da suka gabata harkokin ilimi da kuma kasuwanci sun durƙushe. Wannan ne yasa na tambayi mai magana da yawun 'yan awaren Alhaji Aldanash ga abin da ya bayyana mini kan irin ka'idodin da suka gindayawa gwamnatin kasar ta jamhuriyar Kamaru.
Dama da muka yi nekmu a nan, wato taronmu na ƙwararru da muka yi a nan, shi muka ga cewa su ASJ wato Vision Fund ya yarda a koma su, ya amince da maganan Bakuti Ayub Tabe. Shi kanshi Ayub Tabe ya amince, ya yarda, ya ce yara ba ruwan su kare su koma makaranta. Bayan shi kuma shi aka samu Mansum Bibi, shi ma mai faɗa ne a shi a can, ya ce shi ma ya yarda yara su koma makaranta. Aka samu Paul Aya Abime, ya ce ya yarda yara su koma makaranta. Kaga su hudun nan su ne masu faɗa a jita wannan, su duka suka ce sun yarda kowa yara su koma makaranta, amma da abu ɗaya, wato gwamnati ta ƙarfafa domin kada iyayen da za su tura yaran su zama masu fargaban cewa watakila yayansu ba za su dawo ba, koko su kansu ma za a zo a cin musu da dare a kashe. Su suka zo da gwamnati su suka yi fasaru, kaga yanzu shi shawara, wato gwamnati ita kadai da ta shawara da magana. Shi da nake faɗan cewa kowane lokaci nake faɗan cewa gwamnatin nan ita ne ba ta so a koma sukuli a ƙarshe, domin ana cikin yin wannan ke da shi ta ɓambaro wannan kuma da asuba, wai an yi zance an zantar da hukuncin rai da rai da aka yi ma shi wannan ayyuka ta kaga wannan muka ma ra'ayinmu ba bai yi daidai ba. Ba mu ce hukuncin bai yi daidai ba, wato lokacin da aka yi hukuncin ɗin bai dace ba da Aisha wannan, wato shi fitar da hukunci kowane lokaci za ku iya fitarwa, mutane nawa ne suke kotu har yanzu ba fitar ba. To ka gan gwamnati da fitar da haka lalle ne ita ne ba ta so zaman lafiya. Muka ra'ayinmu cewa wannan abin da aka yi akan Ayub Tabe wannan a wannan lokacin
waɗannan matsaloli dai sun biyo bayan yankewa jagoran 'yan awaren Musta Ayub Tabe da magoya bayansa guda 9 hukuncin ɗaurin rai da rai, sannan kuma a yanzu haka masu ɗauke da bindiga a wannan ɓangaren sun hana wa al'umma zirga-zirga daga yau ɗin nan har zuwa makonni 3 masu zuwa. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
Madalla a gaida Muhammad Awal Garba. A yau Litinin ne kasar Chadi da ke makwabtaka da kasashe da yawa ciki har da jamhuriyar Niger ta gudanar da zaben shugaban kasa zagaye na farko, wanda zai kawo ƙarshen gwamnatin haɗin gwiwa da aka kafa a kasar bayan mutuwar shugaba Idris Deby Itno a shekarar 2021. Wasu 'yan asalin Chadi mazauna jihar Difa a jamhuriyar Niger da ma wasu 'yan Niger ɗin sun bayyana ra'ayoyinsu game da zaɓukan na ƙasar Chadi. Ga Harusalar Rashidu da ƙarin bayani.
Al'ummar ƙasar Chad da ke makwabtaka da jihar Difa ta Jamhuriyar Nijar a yau ne suka fara kada ƙuri'un suna zaben shugaban ƙasa zagaye na farko bayan buɗe rumfunan zaben da hukumar shirya zaɓuɓɓuka ta ƙasar ta Chad ta yi. A jimace dai kimanin 'yan takarar shugaban ƙasa goma ne ke fafatawa da juna. Daga ciki akwai shugaban gwamnatin riƙon ƙwarya na sojin ƙasar Muhammad Idris Deby Itno wanda ke riƙe da madafan ikon ƙasar ta Chad tun shekara 2021 bayan rasuwar mahaifinsa da ya mulki ƙasar ta Chad a shekara ta 1990. Zai kuma fafata da tsohon Prime Minister ƙasar Sheikh Masara wanda ke zama madugun adawa a ƙasar ta Chad. Game da sauran waɗansu takwas da ke cikin jerin sunayen 'yan takarar shugaban ƙasa a ƙasar ta Chad. To sai dai a game da batun zaɓuɓɓukan shugaban ƙasar da ke gudana a ƙasar ta Chad. Sashin Hausa na muryar Amurka ya zanta da waɗansu daga cikin 'yan asalin ƙasar ta Chad da ke zaune a nan jihar Difa. Sun kuma ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu mabambanta kamar haka.
Ni sunana Muhammad Jibrin. Asalin Chad da mazauna Difa. Zabe wannan mu dai yanzu dai mu kasar Chad a nan garin Difa muna yin farin ciki ne. Farin ciki namu me Muhammad Idris Deby wannan yau shekara uku frontor Niger Chad lafiya launi ba tashin hankali ne. Saboda haka yanzu zabe wannan muna tamani shi zai ci.
Yan kasa na bukatar canji me yasa ku kuke bukatar na gani ya sake koma kan
wannan mutanen bukatar canji wannan su bai sani ba komai ne.
Sunana Muhammad Abdu Adam da asalin Chad. To mu dai yanzu zabe na yau nan muna so zaman lafiya kuma muna so su canja mana mulki.
Daga ciki ku yanzu kuna bukatar canjin kenan.
Muna bukatar canji sosai ma.
Me yasa kuke bukatar canjin nan?
To gaskiya ba mu ji dadi ba fi sabilillah. Muna da kalubale nan ka san yanzu kusan shekara 40 nan ba mu da ruwa, ba mu da wuta, ba mu da hanya.
Dama dai kasar Chad da Jamhuriyar Nijar sun kasance kasashe biyu da ke makwabtaka da juna da kuma ke da alakar yarjejeniyar yaki da ta'addanci tsakanin kasashen biyu. To ko na fata ne al'ummar Jamhuriyar ta Nijar ke yi game da zaɓuɓɓukan shugaban ƙasa da ke gudana a ƙasar ta Chad. Akan hakan ne ma ya sa na samu zanta da 'yan asalin jihar Difa ta Jamhuriyar Nijar. Ga dai abin da suke cewa.
Na fi Waisu Musa dan asalin jihar Difa ta Jamhuriyar Nijar. Zabe da yake gudana a ƙasar Chad a yanzu haka muna musu fatan Allah ya sa a samu shugaba kasancewa Chad ƙasa ce makwabciyarmu wadda muna yaƙi da ta'addanci tare. Muna fatan dai Allah ya sa su samu shugaba na gari wanda zai sa mu fahimci juna tsakaninmu da su mu mutumma gurin da muka sa gaba game da rishin tsaro da ke faruwa tsakanin ƙasar Chad da jihar Difa da ke makwabtaka da ita.
Aisha Abubakar ya asalin jihar Difa a Jamhuriyar Nijar. Dangance da zaben shugaban ƙasa da ake gudanarwa a ƙasar Chad muna fata yanda aka fara lafiya Allah ya sa a yi a ƙari lafiya a cikin sa'a ya kasance an zaɓi shugaba na gari mai tausayin talakawan shi. Kuma ƙasar Chad da musamman jihar Difa muna da hulɗa saboda iyaka ke tsakaninmu kuma musamman a fannin harkar tsaro. Muna fata shugabannin ƙasashen biyun nan su dawo su haɗa ƙarfi da ƙarfe ya kasance akwai alaƙa domin a gani an kawo ƙarshen tashin hankalin da wannan ƙasashe biyu ke fuskanta.
A yanzu hakan dai ƙasashe da dama ne a duk faɗin duniya ke ci gaba da bibiyar yadda zaɓuɓɓukan shugaban ƙasa a ƙasar ta Chad zai kaya. Mai cike da mabambanta ra'ayoyi ga al'ummar ƙasar ta Chad, Harusalar Rashidu, muryar Amurka daga Difa a Jamhuriyar Nijar.
A gaida Harusalar Rashidu. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 16-25 da kuma 31. A Jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraronmu a tasharmu ta VOA Africa a kan mita 102.5. Sannan za a iya sauraronmu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. To kafin mu je ga shirinmu na gaba, ku dan shakata da wannan waƙar.
Show.
ga shirin mu na gaba.
Yan ƙasa da hukuma.
Fitina barci ta gaba ta fita, Allah wa daren mai ta dota, da waɗanda suke da jawo ta, haka nan da waɗanda ka kawo ta.
Masu saurari assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ‘yan ƙasa da hukuma da ni Muhammad Ibrahim Kwari zan gabatar.
Diddigan da muka yi a ƙarshen shekarar da ta gabata, yanzu muna da garuruwa guda 127 a wannan matsalar tsaro ta sa duk sun zama kufai.
Idan ka buga arewa da Maraga local government, akwai Kakihun, akwai Kumbashi, Maguriya, Ragada, duka wa'annan wuraren ba inda ba su watsa ba.
Haƙƙin gwamnati ne ta yi dokokin da za su kare lafiya da dukiyar mutane.
Yau shirin na tafe ne da bayanai akan makomar haƙƙoƙin tsaro ga rayuka da dukiyar 'yan ƙasa a Najeriya. A dakace mu.
Harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara, amfanin kansa yana kikura. Ya bido haƙƙinsa ya tattara kodi kote na sassa mura.
Madalla, masare 'yan Najeriya a sassa da dama na ƙasar na ci gaba da kokawa dangane da makomar 'yancinsu da haƙoƙinsu na samun tsaro ga rayuwa da dukiyoyinsu. Musamman la'akari da yadda ƙalubalen tsaro ya dabaibaye ɓangarori da dama na ƙasar. Kodayake hukumomin na Najeriya na ci gaba da cewa suna nasu kokarin wajen wanzar da zaman lafiya, musamman ta fuskar yaƙi da 'yan fashin daji a yankin arewa maso yammaci da arewa ta tsakiya, da kuma mayakan Boko Haram a arewa maso gabashin ƙasar, da sauran nau'o'in ƙalubale da ke kawo koma baya ga sha'anin zamantakewa, tattalin arziki da kuma siyasar ƙasar. Yankin karamar hukumar birnin Gwari a jihar Kaduna da ke arewa maso yammacin Najeriya na cikin lardina da 'yan fashin dajin ke tauye haƙoƙi da 'yancin al'umma a ƙasar ta Najeriya.
Sunana Malam Ishaq Usman Kasai, kuma ni ne shugaban ƙungiyar al'umma birnin Gwari a jihar Kaduna. Gaskiya harkan matsalan tsaro na karamar hukumar birnin Gwari ya shafi harkan noma, wanda ya ce tattalin arziki na wannan yanki ya dogara ne musamman akan abin da ya shafi harkan noma. Sannan abu na biyu shine abin da ya shafi harkan kasuwanci. A yanzu kididdigan da muka yi a ƙarshen shekarar da ta gabata, yanzu muna da garuruwa guda 127 a wannan matsalan tsaro ta sa duk sun zama kufai. Kashi 70-80% na cikin 100 na gonaki gaskiya ba a samu cimma ainihin zuwa waɗannan wurare domin a yi noma, musamman a shekarar da ta gabata ba. Abinda muka tattara shi ne yanzu akalla dai mutane da aka tada a yankunan su a ainihin gundumomin nan guda 11 na karamar hukumar birnin Gwari, akalla an tada mutane ya kai mutane 50,000, waɗanda da kansu a takaice an raba su da mahallansu. Ka ɗauki abin da ya shafi yankin Zamfara da kuma yankin Katsina da abin da ya shafi yankin Neja, wannan wuri na karamar hukumar birnin Gwari ya zama kamar daji ne, kuma hanya ce wanda su waɗannan 'yan tada suke shiga waɗannan jihohi su fita ta cikin ta, kuma za ka samu ainihin matsugunan su waɗanda nan ne suke amfani da shi wajen ci gaba da kai hare-harensu.
A jihar Neja ma 'yan fashin daji na cin zarafin bil'adama, al'amarin da ke tauye walwalar tattalin arziki da zamantakewarsu.
Sunana Idris Ahmed, ni ne shugaban matasan Mangwaro, karamar hukumar Maraga local government a jihar Neja. Ƙalubale na matsalar 'yan bindiga suna yawan kawo mana hare-hare, wanda garin Mangwaro ya zama matattara ne, ko kuma in ce boundary na duk inda ɗan ta'adda ya fito zai je ya kai hari, ko zai je za su je satar shanu ko ɗaukar mutane, to sai sun biyo kusa da Mangwaro. Cikin ikon Allah kuma da jajircewa da muka yi da kuma roƙon Allah da iyayenmu da malamanmu ke yi, Allah ya mana kariya har zuwa muka kawo yanzu halin da muke.
To kaman sauran garuruwan da kenan kewayenku, wani hali suka shiga?
Su ma sun shiga hali na hawula'i, don akwai wasu garuruwa da har sun watsi ba su ba labarinsu, sai daga baya suka koma irin Galma irin sansama aiki, irin takwanje da gauji da sabon layi da tunku da kuligi dogon dawa duk magana ne ke maka babu sai da akai lokacin da babu kowa a ciki. Sannan sun yi barazanan watsa mangwaro da wamba da bangi Allah bai ba su iko ba. In ka bugo yamma kamar ga lokacin zaman akwai indagu, akwai shadaɗi, akwai farar doka, akwai unguwar malam bako. Duk waɗannan wuraren ba inda ba su watsa ba. Kawai yanzu dai gaskiya an samu sauki.
Gaba a cikin shirin akwai bayanan masana dokoki da kuma tsumkaci kan irin rawar da 'yan ƙasa za su iya takawa domin kawo ƙarshen wannan matsala.
Duka da an so shi ya inganta ƙasa ta tarar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da ƙafarsu su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta.
Masaurai yayin da wannan haƙƙi na samun tsaro ga rayuwar 'yan Najeriya ke ci gaba da samun koma baya, masana dokoki da shari'a a ƙasar na cewa
a kundin tsarin mulkin Najeriya na 1999 wanda aka yi wa gyara, haƙƙin gwamnati ne ta yi dokokin da za su kare lafiya da dukiyar mutane. Haƙƙin gwamnati ne ta inganta tsaro, ta samar da tsaro ta yadda za a tsare tsaro shi kanshi da dukiyar mutane da rayukansu. Wanda idan ka kalli kuma chapter ita ma guda aka ware wanda take magana gaba ɗaya akan dukkanin haƙƙin 'yan ƙasa. So kamar yadda aka ce idan ka duba a shi wannan chapter 1 ɗin part 2 yana magana cewa kundin tsarin mulki ya kallafa wa 'yan majalisu na sanatoci da wakilai House of Representatives su fito da dokokin nan. Duk sanda aka ce babu doka, babu tsaro, babu zaman lafiya, to ya kamata a ce an yi dokar da za ta inganta. Wannan shi ne haƙƙin ɗan ƙasa kan shuwagabanni.
Amina Umar Hussein kenan, lawyer kare haƙƙin bani Adama a Najeriya. Sai dai a nasa tsokacin Alhaji Aminu Jahun, guda cikin masu sharhi kan al'amarin yau da kullum a Najeriya, ya ce sai an haɗa ƙarfi da ƙarfe tsakanin 'yan ƙasa da gwamnati kafin a iya kawo ƙarshen wannan ƙalubale na tsaro a ƙasar.
Don ka ɗauka misali dukkan harka na arewa ke ta. To yanzu gwamnati ta zo ta ba minista, babban minista yana ɗan jigawa, ƙaramin minista yana ɗan sanda, minista ɗan sanda ɗan yi. Duk tsaron nan an tara shi a arewacin Najeriya. Amma ba za a samu nasara ba amma su haɗin kai da bayanai na sirri a haɗa ƙarfi da ƙarfe da sarakuna da 'yan boko da duk wanda ya isa da sauran 'yan siyasa domin a sami a ba da bayanai domin a sami yadda za a samu sauƙin tsaron nan a Najeriya. Gwamnati ta rungumi mutane da nemi bayanai, kuma mutane su yadda su buɗe ƙirjinsu su ba da bayanai yadda za a samu zaman lafiya.
To Allah ya sa a dace. Masu saurare, ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan, sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Mustapha Nasiru Batsari da Isa Lawan Ikara, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
A ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tara da mutananta.
A gaida Mahmud Kwari, yanzu kuma ga Murtala Faruk sanye ne da shirinmu na gaba.
Ƙungiyar ƙwallon ƙafar Real Madrid ta ƙasar Spain ta sami tabbacin lashe gasar La Liga ta ƙasar karo na 36, biyo bayan ɗan karen kashin da Barcelona ta sha a hannun Girona da ci 4-2, yayin da ita kuma Madrid ɗin daga bisani ta yi nasarar doke Cadiz da ci 3 da nema a ƙarshen mako. Wannan ne karo na biyu da kocin Madrid ɗin Carlo Ancelotti yake lashe gasar ta La Liga da ƙungiyar, kasancewar ya taɓa lashe gasar a shekara ta 2022. Haka kuma wannan nasarar ta ƙara tazarar yawan lashe gasar ta La Liga tsakanin ƙungiyoyin biyu da suka fi adawa da juna a ƙasar, inda Real Madrid take da kofin gasar har 36, yayin da Barcelona take da 27, wato tazarar kofi 9 kenan. Kashin da Barcelona ta sha kuma ya haifar da faduwa daga ta biyu a teburin gasar zuwa ta 3, yayin da nasarar da ita kuma Girona ta yi a kanta ya ba ta damar hayewa a matsayin ta biyu a tebur, wanda kuma ya bata gurbin fafa ta gasar zakarun Turai a kakar wasanni mai zuwa karon farko a tarihin kungiyar. A Ingila kuma takarar lashe gasar Premier na ƙara zafafa a yayin da aski ya zo gaban goshi musamman tsakanin Arsenal da Manchester City, yayin da tuni mai bin su wato Liverpool ta saki kari. Dukkan kungiyoyin biyu dai sun yi nasara a wasannin su na wannan makon na 36 tare da tazarar maki daya tana tsakanin su da kuma wasanni biyu na gasar da suka rage. Duk da yake Manchester City na da sauran wasanni uku ne domin tana da bashin wasa daya da bata buga ba. Arsenal dai yana addu'ar ganin ta yi nasara a sauran wasannin ta biyu na gasar tare da fatar abokiyar hamayyar ta wato City ta sami tangarda koda kuwa a wasa daya ne daga cikin waɗanda suka rage mata. Ita kuwa Manchester City tana buƙatar nasara ne kacal a sauran wasannin ta uku koda kuwa Arsenal ta lashe dukkan nata biyu domin ta sami nasarar lashe gasar ta bana ta kuma kafa sabon tarihin kasancewa kungiya ta farko da ta taba lashe gasar ta Premier sau hudu a jere. To sai dai kuma akwai yuwar kungiyoyin biyu su iya karkarewa tare da maki iri daya. Wato kenan idan Arsenal ta yi nasara a sauran wasannin ta biyu, ita kuma City ta yi nasara a wasanni biyu ta yi kunnen doki a daya. Wanda hakan zai sa a tantance zakara a cikin su ta hanyoyi da dama. Na farko za a duba kungiyar da tafi yawan jimillar kwallaye, daga nan kuma sai a duba wadda tafi zura kwallaye da yawa, sai kuma wadda tafi zura kwallaye a wajen gidanta a wasannin su biyun da suka buga a tsakanin su da juna. Da alama kuma aikin mai horar da 'yan wasan kungiyar West Ham United ta Ingila David Moyes ya zo karshe. Yayin da tsohon kocin Wolves Julian Lopetegui ya amince da tayin komawa kungiyar, Moyes ya jima yana fuskantar matsin lamba sakamakon koma bayan da kungiyar ke fuskanta a wasanni. Lamarin da ya kamari bayan dan karan kashin da Chelsea ta bata a jiya Lahadi da ci 5 da nema. To sai dai duk da yake kungiyar bata kai ga rattaba hannun kwanta ragi da Lopetegui mai shekaru 57 ba tukuna. Amincewarsa kadai ta nuna karshen aikin Moyes, wanda kwanta ragin sa zai karkare a karshen wannan kakar wasanni a ranar 19 ga watan nan na Mayu. To karshen labarin wasannin kenan, mu kasance lafiya.
To madalla, yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice.
Kungiyar Hamas ta ce ta amince da shirin tsagaita wuta domin kawo karshen yaki da take yi da Isra'ila. Kungiyar 'yan bindigar ta Falasɗinu ta fitar da wata sadarwa a yau Litinin cewa shugabanta Ismail Haniya shine ya bada wannan labari ga Prime Minister Qatar da kuma ministan tattara bayanan sirri a Misira ta wayar tarho. Masu shiga tsakani a birnin Al-Qahira sun yi ta kokarin ganin an tsagaita wuta na wucin gadi da kuma sakin mutane da Hamas ke garkuwa da su a Gaza. Sai dai babu wani bayani ko ƙarin haske daga ɓangaren Isra'ila kan sadarwar Hamas. Jama'ai a yammacin Rasha sun ce wani harin jiragen Ukraine marasa matuƙa ya halaka mutane 6 a yau Litinin a yankin Belgorod da ke kusa da iyakar Rasha da Ukraine. Gwamnan yankin Belgorod, Vyacheslav Gladkov, ya faɗa a dandalin Telegram cewa jirage marasa matuƙan sun afka wa motoci da dama, kana harin ya raunata sama da mutane 30. Kasar Jamus ta faɗa a yau Litinin cewa ta dawo da jakadarta a Rasha tsawon mako guda a Berlin domin jin ta bakinsa, biyo bayan zargin wani harin kutsen yanar gizo a kan jam'iyyar shugaban gwamnatin kasar Jamus Olaf Scholz. A makon da ya gabata, Jamus ta zargi jami'an ma'aikatan tsaron Rasha da auna jigajigan jam'iyyar Social Democrat ta shugaba Scholz da wasu muhimman ma'aikatan gwamnati da masana'antu a wani harin kutsen yanar gizo. Wata gagaruma ambaliya sakamakon ruwan sama kaman da bakin kwarya a jihar Rio Grande do Sul a kasar Brazil ta kai adadin mutane da suka halaka zuwa 78 ya zuwa jiya Lahadi, kana ta raba wasu kusan 120 da muhallansu. Ambaliyar ta lalata hanyoyi da gadaje a birane da dama. Ruwan saman ya kuma haddasa gocewar laka, kana ya karya wani bangaren madatsar ruwa da ke samar da wutar lantarki.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki maɗauke da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makiri da ya taya ni gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin da Bada Umarni, da ma injiniyanmu na yau, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.